Sashen Hausa na Amurka Amurka ne ake sauraro kan mita 2531 sai ko mita 41 sai ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a dangon FM ko kuma ta gidajen radio amfani Sarauniya Nomad da Lolniya da kuma Fara'a dukkan su a dangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sahabu Imam Aliyu da kuma sauran abokan aiki daga Washington a gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar. Ga kanan labarai.
Yau Asabar ake ci gaba da zaben fidda ƴan takara na shugabancin Amurka. Hukumomin Turkiyya sun kai samame kan wani ofishin babbar jaridar kasar a wani mataki da ake gani na aza takunkumi ne kan ƴan jarida. A China ko Sin mahukuntan kasar sun bayyana jerin matakai da suke hakikance za su taimaka wa haɓaka tattalin arzikin kasar.
To daga can Najeriya kungiyoyin al'umma da dama suna marhaban da hukuncin da wata kotu ta yanke cewar tilas gwamnatin tarayya ta bayyana yawan kudaden da aka maida mata da kuma waɗanda suka maida su. A jihar Niger an bankaɗo ma'aikatan bogi masu yawan gaske yayin da jihar Taraba aka yi wani mummunan hatsarin da ya kashe almajirai masu yawa. Muna kuma tafa da filin amsoshin tambayoyinku to amma duk sai bayan an ji labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mutumin da yake kan gaba a jerin masu takarar neman shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya soke bayyanarsa gaban wani babban taron wata kungiyar masu ra'ayin mazan jiya da ake kusa da nan birnin Washington yau Asabar. Ya zabe halarci gangamin siyasa a jihar Kansas inda ake shirin zaben fidda ƴan takara ta ƴar tinke a yau Asabar. Jihar Kansas tana daga cikin jihohin Amurka biyar da wani yanki da ke karkashin na Amurka ɗaya inda ake zaben fidda ƴan takara yau Asabar da kuma gobe Lahadi. Trump zai yi kokarin ya ƙara tazara tsakaninsa da sauran abokan takararsa su uku yayin da ita ma Madam Hillary take kokarin yin haka tsakaninta da abokin takararta Bernie Sanders. Ƙungiyar masu ra'ayin mazan jiya da ake kira CPAC a takaice da Turanci ta maida martani kan soke zuwan Trump ɗin ta wani saƙo da ta aike ta shafin dandalin Twitter cewa ta yi baƙin cikin sokewar, ta ce wannan mataki da ya ɗauka ya aike da saƙo ɓalo-ɓalo ga ƴan masu ra'ayin mazan jiya. Kwamitin yaƙin neman zaɓen Mr. Trump cikin wani saƙo da ya fitar ya ce Trump a shekarun baya ya sha bayyana gaban wannan kwamiti yana gabatar da jawabai. Hukumomi a Turkiyya da ke a Istanbul sun kai samame kan ofishin jaridar da ake kira Zaman mafi girma a ƙasar a wani mataki da ake gani na rufe bakin ƴan jarida ne waɗanda suke goyon bayan ƴan hamayya. Mazanga-zanga sun hallara harabar helikwatar jaridar Istanbul jiya Juma'a yayin da ƴan sanda da barkonun tsohuwa da mesar ruwa suka kutsa cikin helikwatar jaridar suka kori ma'aikata sannan suka ayyana mutumin da kotu ta naɗa zaman muƙaddas. Babban editan jaridar Abdulhamid Bilici ya yi jawabi ga ma'aikatan jaridar gabanin kutsin da ƴan sandan suka yi ya kira ranar jiyar a zaman bakar rana ga demokradiyya. Ana danganta matakin akan wani yunkurin gwamnati na murƙushe ƴan jarida da ɗan hamayyan nan malamin addinin Islama Fathullah Gulen wadda ke gudun hijira a nan Amurka. Mazanga-zanga harabar kamfanin jarida suna raida baitoci suna cewa ba za a iya rufe bakin ƴan jarida masu walwala ba, suna kaɗa tutocin ƙasar ta Turkiyya. A China ko Sin mahukuntan ƙasar sun bayyana jerin matakai da suka hakikance za su taimaka wajen tabbatar da tattalin arzikin ƙasar na biyu a girma a faɗin duniya zai ci gaba da haɓaka da kusan kashi 6.5 a wannan shekara. Duk da cewa an fuskanci koma bayan tattalin arzikin duniya da sallamar ma'aikata a wasu ma'aikatu masu yawa. Premier ƙasar Li Keqiang shi ne ya bayyana haka yau Asabar lokacin da ke gabatar da wani rahoton gwamnati. Tattalin arzikin ƙasar ya bunƙasa da kashi 6.9 a bara, ko da shige gwamnati tun farko ta ayyana bunƙasar tattalin arzikin zai kai kashi 7 daidai. A daidai lokacin da tattalin arzikin ƙasar ake gani ya samu koma baya wato a mafi ƙaranci cikin shekaru 25 da suka wuce. Masu fashin baki suka ce Li yana kokarin ya rage hankoro ko zumuɗin jama'a ne kan harkokin tattalin arzikin saboda la'akari da hadari da ke tattare da fushin jama'a saboda koma bayan tattalin arzikin ƙasar da ake fuskanta a Sin. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Amurka ta tura wani jirgin yaƙinta na ruwa mai dakon jiragen saman yaƙi da wasu jiragen ruwa waɗanda suka rufa masa baya zuwa yankin tekun da ake kira na kudancin China a wani mataki na yin muzurai ga China. Rahotanni suka ce jirgin yakin mai dakon jiragen yaki na sama mai suna John C. Stennis da wasu jiragen ruwa sun isa yankin ruwa yanda ake takaddama a kansu ne a farkon makon nan. Wasu rahotanni suka ce wani jirgin ruwa na yakin Amurka babbat ne yake wannan yanki. China tana ikirarin cewa illahirin yankin kudancin tekun na China mallakar ta ce. Amurka tana zargin hukumomin kasar a Beijing da kafa makaman yaki a yankin a yunkurin China na dakile ikirarin da wasu kasashe suke cewa su ma suna da iko akan wannan yanki. Bayan da China ta girke makamai masu linzami waɗanda za su iya kakkabo jiragen sama a wani tsibiri da ake kira Paracel cikin watan jiya, komandan rundunar sojojin ruwan Amurka a yankin Pacific Admiral Harry Harris ya ga kwamitin majalisar dokokin Amurka cewa a zahiri China tana kokarin amfani da karfin soja a wannan yanki. China ta musanta wannan zargi tace Amurka ce take janyo zaman daddar da ake fuskanta. A Brazil, shugabar kasar Dilma Rousseff tana zargi kan matakan da ƴan sandan kasar suke dauka kan zargin cin hanci da rashawa game da tsohon shugaban kasar Luiz Inácio Lula da Silva. Ta ce da farko bari in bayyana matukar rashin gamsuwa ta kan cewa tsohon shugaban kasa Lula sau tarin yawa yana amsa dukkan gayyatar ƴan sanda domin bada bayanai ba tare da tursasawa ba gaban kwamitoci da suka dace. Amma wai yau an kai ga amfani da wasu hanyoyi na kaskantarwa domin wai ya bada ƙarin bayanai. ƴan sanda suna zargin cewa tsohon shugaban kasa Lula ya karbi cin hanci daga hannun kamfanoni da suke aiki da kamfanin man kasar da ake kira Petrobras. An barke da zanga-zanga jiya Asabar jiya Juma'a bayan da aka tsare Lula na wani dan gajeren lokaci a wunin. Bayan da aka sake shi tsohon shugaban kasar ya ce akwai siyasa kan batun kama shi.
Labaran duniyar kuka saurara daga bakin Sahabu Imam Aliyu. Tumadala, kungiyoyi da kuma jama'a da dama sun yi ba da hukuncin da ke umurtar gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana wa duniya mutanen da suka mayar mata da kudaden sata da kuma yawan kudaden, kamar yadda Mahmud Ibrahim Kwari yake bayani cikin wannan rahoto.
Malam Mustapha Yahaya shi ne daraktan kungiyar Democratic Action Group mai ofishi a nan Kano.
Na farko dai wannan hukunci da kotu ta yanke nasara ce ga demokradiyya. Gwamnatin nan tana cikin gwamnati mai mutunta doka da oda, kuma gwamnati ta ke kira abu doka da oda. Bana jin gwamnati za ta ki mutunta waccan dokar a gwamnatanci. Kuma koda an samu akasin haka, kungiyoyi irin na masu zaman kansu zamu ci gaba da bibiya, zamu ci gaba da sa kaimi da hura wuta har sai gwamnati ta bude kudo. Idan har gwamnati kotu za ta yanke wata ita ce karshen gatan mara gata, za ta yanke ta ce gwamnati ita ma ta bi doka kaza, gwamnati ta kibi. Ai kuma mun koma mun zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In dai ba wani lauje ne a cikin nadi ba, me a ciki?
Shi ma Comrade Kabiru Sa'id da ta jami'i ne a cibiyar Sitad mai bibiyar yadda gwamnatoci ke aiwatar da kasafin kuɗi.
So mu abinda muke ba wa gwamnati shawara ta yi biyayya da wannan umarni ko kuma da wannan yanke hukunci da wannan kotu ta yi, ta gaya ma 'yan Najeriya halin da ake ciki na matakin dawo da kuɗi da ake ba ma a wannan gwamnati ba, tun gwamnatoci ne baya da suka gabata. A irin waɗannan kuɗaɗe ne fa aka ce an dawo da abubuwan da kuɗaɗen da Abacha ya sata, amma aka ce an ɗauki wani kaso za a yi amfani da shi gurin siyan makamai don yakar 'yan ta'adda. Waɗannan kuɗaɗen su ne fa har yanzu ake takkace na ce a gaban kotu maganar da su kiɗin nan. To in ba haka ba, in aka tafi haka za a tafi ana yi ja ya faɗo ja ya ɗauka, ko kuma sata ta rinka sata. Wannan karar da aka yi, hukuncin da aka yanke ba wai faduwa bane a gunta, ita ma idan ta yi umarni da wannan hukunci zai kara mata kima a idan 'yan Najeriya, kuma zai kara karsashin da take da shi na yaki da cin hanci da rashawa.
Barista Audu Bla Mabukarci malami ne a tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayero a nan Kano, ya ce a yanzu gwamnatin Najeriya na da zabin abu guda cikin guda biyu.
Abin da ya rage gwamnatin tarayya yanzu shine ko dai ta bi umarnin wannan kotu ta fitar da waɗannan bayanai a cikin wata uku, ko kuma ta ɗaukaka ƙara. Ma'ana ko dai ta ɗaukaka ƙara nan da wata uku, ko kuma ta wato fitar da waɗannan bayanai kowane dan Najeriya ya sani ko da yake ita wannan kungiya ta Sirab da ta kai kara aka ce su ba wa bayanan in suka bayar na tabbata ita kuma kungiyar za ta buga shi a jaridu da kuma sauran guraren da al'umma za su gani in ya so su san me ake ciki to har da cewa ba mu san dalilan da yasa ita gwamnati take boye waɗannan bayanai ba gaskiya fahimtar mu ba daidai bane boye waɗannan bayanai kuma ba zai taimaka a kasan nan ba kuma ko alƙawari aka yi da mutanen nan cewa idan ku haka za mu boye sunayenku idan har boye ba a taimaka mutanen kasa ba
Barista Audu Bulam Babakar take nan na Jami'ar Bayero Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
Toma da lagida Mahmud Ibrahim Kwali Gwamnatin jihar Niger ta ce ta gano ma'aikatan boki masu yawan gaske kamar yadda gwamna Alhaji Abubakar Sani Bello yake bayani a wurin wani taron yan jarida Amina
to wajen tantance ma'aikatan gwamnati duk da cewa bamu gama ba amma wanda muka sasu aikin ya nuna cewa akwai rashin gaskiya da yawa a ciki akwai mutane da suna karban albashin da bai kamata su ansa ba sannan akwai wasu kwata-kwata bai kamata suna da albashi ba suna ansa albashi akwai wanda ya kamata sun gama aiki harin suna aiki muna biyan naira biliyan 2 da miliyan 200 duk wata duk da cewa ba gama ba amma dai da duk alamun cewa kudin nan in mun gama za a rage kudin albashin nan wanda zai ba mu dama kuma mu amfana da wannan kudin mu yi wasu ayyuka
to sai dai a bangaren ma'aikatan gwamnatin jihar sun ce sun shiga wani hali akan aikin tantance ma'aikatan da ake yi domin kuwa akwai ma'aikata da dama da basu samu albashin su na watan Fabrairu nan da ya gabata ba sannan wasu kuma an zabtare musu kudaden su shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Comrade Yahaya Idris Indaku yayi karin bayani
a halin da muke ciki yanzu za mu je mu nema ma'aikata nawa ainihin an raba su da rabin salarin su ma'aikata nawa ba su magan sarai mama kwata-kwata ba za mu je mu yi wannan bincike insha Allah rabbi in mu yi wannan bincike in gwamnatin jiha Niger tana gani mu muna ji tsoronta ne mu a gani za wallahi talla wannan karo za mu ja layi komai zai faru ya faru taya ana screening a cikin kullun ma'aikata suna cikin fitinan albashin su ba za a ga wasu ba za a ga suna yansu a salary ba wani sun an gani ma za a rage salary guda kashi biyu kashi daya ba zai gane ba to fi ma zai da safi ya gaya mana cewa a'a ai wannan wata ba zai taso nace ya taso ko
to amma gwamnatin jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana dalilin samun hakan
na matsala
gaskiya ne wasu ma'aikatan mun gano saboda suna da hanya sai ga mutum ya je ya sa an cire shi daga wani ministry an kai shi na ministry kamar na wata bangaren kiwon lafiya sai a biya shi albashi kamar na likita ko na albashin da bai kamata a biya shi ba shi suka dinga yin shekara da shekaru sai Allah ya ciki ikon shi ya sa mun gane wasu kuma za a maida su wajen halal din su to saboda yanzu ake aikin dole za a samu matsaloli san in aka gama tantancewa gaba daya to ina ganin maganar delay ta wajen biyan albashi ko kuma yankewa babu shi
a yanzu dai a iya cewa da sauran kallo a tsakanin gwamnatin jihar Niger mai yawan ma'aikata kimanin 30,000 da kuma kungiyar kwadagon jihar Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
ta gaida Mustapha Nasiru ba tsare daga can Mina kada amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka almajirai masu yawa sun rasa rayukansu a lokacin da wata motar safa ta take so a can jihar Taraba Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da cikakken bayani
kamar yadda rahotanni ke cewa wata motar safa ce mallakar Adama Sunshine dauke da fasinjoji ta kwace wa direban ta sakamakon fashewar tayar motar ta yi inda motar ta hau kan wasu yara da ke wani rafi a bakin hanya wannan nan take ma motar ta kashe mutane 13 ciki ko har da yara almajirai Malam Muhammad Allami da ke zama jami'in yar labari na karamar hukumar Gasol ya bayyana da lamarin ya faru
wallahi wata mota ne kawai take tafiya sai ta saki hanya mota irin goma din nan ta saki hanya sai ta afka ma yara guda 10 yaran suna wanka da wanki haka a wani kawai mai suna Gorando to kawai sai ta afka musu ta murkushe yara kiyamin 13 tare da likita wayan su guda uku yanzu aka suna asibiti.
Eh yara nawa ne motar ta taka?
Yara 13 ne. Yanzu ma akwai labarin da yake fitowa domin dubinta cewa guda biyu sun tsara mutuwa cikin wayar da suka birkita. To masu ajin hawa ma suna da nasu. In suka sake mota akan hanya kai ka ce da tashin duniya ne. Kwanan nan ma kusan haka ya faru. Allah ya da ya kiyaye. Wata mota kawai ta fada akan kayakin jama'a da sauransu daga dare a bakin kasuwar mutum biyu.
Kawun zai tuni ma aka ɗebe gawakin waɗannan yara yayin da ku aka garzaya da waɗanda suka samu raunuka zuwa asibiti. Kamar yadda kakakin na 'yan sandan jihar Taraban DSP Joseph Kwaje ya bayyana.
Toyota Boss Adamawa Sunshine ta bar Makodi daidai wani gari ana ce da ita Gorondo kusa da mutum biyu. Nan wuri gare kaucewa irin ramukan da suke kan hanya. Sai ya je ya kauce ya je ya kashe wayannan mutane guda 12. Yara ne suna kogi suna wanka ya je ya buge su suka mutu. Direbobi kiran da za mu yi wa direbobi shi ne su rage gudu da kuma su tabbatar da motocinsu tana da lafiya. Saba matayi motocinsu suna da lafiya sun kaucewa irin wannan hatsarin da yake faruwa.
Amma wanda suka ji ciwo kuma yanzu ya aka yi da su?
Wanda suka ji ciwo an kai su asibiti ana musu jinya.
Wanda abin ban tausayi ma dai shine cikin wanda hatsarin ya ruza da su har da almajirai na zangaya. A Rama Malam Usman na cikin malaman almajiran.
Almajirai na guda 10 guda 9 ne amma 8 sauransu ɗaya baya ne. Ya yi ciwo ma ya warke.
Na ce ya lamarin ya faru?
Lamarin ya faru misalin karfe daya tsara kafa. Sun kai da sun gangara sun tafi inda suke wanka to daga nan bakin inda suke wankin kuma sai Allah ya kaddara ita wannan direban mota wata homa. Sai motar sai ta gangara wannan kwarin ta ma take hanya zai buge wani rami ne sai ya samu yaro sun yi wanka suna da shafa mai. Sai kayan da fashe kuma sai dai gangara su nan dai har wajen mutum 8 na suka rasu. Amma nan take ne mutum goma sha biyu ne suka rasu. Akwai wani nasa mutum hudu, akwai wani yaro mutum daya, kaga an samu zai mutum 12 ke amma na 8 ne. Wannan suka samu raunuka sun hana asibitin mutum biyu.
Kamar yadda kididdiga ke nunawa, akasarin hadarin da ake samu a Najeriya fa ana ma dangantawa ne da matsalar lalacewar hanya. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To Allah Ubangiji ya ji kansu. Masu sauraro ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Sashin Hausa na muryar Amurka, don Allah menene karin magana? Ina ta samo asali? Shin Bahaushe ne kawai ke yinta? Me yasa ake yinta? Shin karin magana za a iya kiranta a matsayin mace ko namiji? Menene tasiri ko alfanun yinta? Mai tambaya Haruna Muhammad, shugaban kungiyar muryar jama'a. Za a kuma ji kashi na biyu na ansarar tambayar Safara'u Haƙilu kan ko an taɓa sarakai mata a jamhuriyar Nijar. To bari mu fara da kashi na biyu na ansarar tambayar Malama Safara'u Haƙilu wadda ke son sanin ko an taɓa sarakai mata a jamhuriyar Nijar. Idan malamar na saurare, ga shehin malami kan tarihi Profesa Jibu Hammani na Jami'ar Yamai jamhuriyar Nijar zai ci gaba da baki ansa.
To Profesor, kamar yanzu ita wannan sarauniya da aka taɓa yi a Nijar wadda ka ce ta ƙasar Arewa kenan Dogon Dutse go? Shin menene abin da za a iya cewa ta gwada a matsayin jarumta a zamaninta?
A'a, ba a iya ce zamaninta don sarakuna ne. Sarakuna, wannan diba yakin da ake faɗi da ta yi ita sarauniya da turawa da suka shigo yakin da ta yi a cikin ƙarshen ƙarni na 19 ne ka gani ko ƙarshen ƙarni kenan an yi shekara ɗaruruwa kamin tana suna sarauta kamin wannan abu ya faru ka gani kenan kuma lokacin da aka yi wannan yaki ai ba ita ce ke da sarauta ba ana kiranta sarauniya amma ƙarfinta ya koma wajen tsafi amma sarkin ƙasar sarkin ce na arawa ne sarkin arewa shine sarki lokacin da suka zo to amma duk da haka nan sarki shi bai yaki ba kauce mu da saruwe ya tahe wani wuri ba dan ya san ƙarfin su suna da bindigogi su kuma baya da to amma ita da dan gungun mutane na tare da ita sai ta shirya yaki ita ce ta yi yaki da turawa tabbas taba abun nan da kersai da dubara masu kusame ta saboda bambarawan da ke abun nan da ke tare da su an ce musu za ta maida su dubbirai wanda ta gani ya kuma biri to suna tsoronta kwarai to lokacin sai da suka abun da yasa sai suka shiga cikin wani gumbi da sun ka shiga cikin wani gumbi sai nasarun suka ga bambarawan na tsoro kwarai ba su iya shiga sai suka samu wata dubara sai suka samu gumbin wuta inda wancan suka boye to ita saroniya mangu ita a ƙasar arewa ita ce ta yi yaƙi to ka gani kila ma ya kamata ma lokacin na a maida masa sarauta ta tunda shi sarkin arewa bai yaƙi ba ita ce ta yi yaƙi
to akwai wata alaƙa ne tsakanin ita sarauniyar ta ƙasar arewa da kuma waccan sarauniya ta Daura
a lokacin nan ai ba a zancen sarauniya Daura abinda sarakunan Daura na mata tun lokacin Bagauda lokacin da Bagauda ke Kano a lokacin nan ma ai sarauta ta kunce musu kenan yau da shekara 2000 no shekara 2000 yau da shekara 2000 dan saboda shi ba Gauda cikin ƙarni na 10 ne to yau da shekara 2000 kasan abin nan sarauta ta tafi da hannunsu kenan babu alaka sai dai kwanan baya an tado wannan zancen dan saboda lalle abun mai ban mamaki shine cewa su sun ce asalin su daga Daura suke kuma duk cikin ƙasar da ake Hausa su nan kaɗai ne ake da sarauniya mai iko mai suna sarauniya mai iko kuma na sarauta nan ne kawai
su mutanen
abin nan na cikin guba nan ne kawai aka samu ko ina ka duba cikin Hausa baka gani kana samun wata zaruma wata amma sarauta daga Daura sai arewa kwanan baya sarakunan Daura wani ko sarkin Daura ne ina tsammani lokacin nan bayan nan ne ya zo nan
shine sarkin
Daura kenan lalle ɗan uwan mutanen Daura ne su gubawa in ka duba matsagen su waya kusa abin nan dan saboda ni ina tsammanin abin nan arawa ma sun dauki tsagen su ma daga gubawa ne da gubawa da aradu ɗaya ne dan mace ne da namiji
a takaice dai ita wannan sarauniya ita kadai ce sarauniyar da aka taba yi a tarihin Niger
ita kadai ce ga sani na wanda aka taba yi a tarihin Niger sarauniya a fa'inci ma'anar sarauniya ma'anar sarki shine mutum wanda ke da jama'a bayan shi cikin ƙasa sananniya wanda kowa ya tabbata shine shugaba wanda kuma iya ba da umarni tilas a biya don umarnin shi doka ce to dan ne shine sarki
sai kuma ansar tambayar Malam Haruna Muhammad game da karin magana idan malamin na saurari, to ga ƙwararre kan harsunan sadarwa Professor Abdullah Uba Adamu na Jami'ar Ado Bayero ta Kano, Najeriya zai baka ansa.
Baba Hausa ne kadai yake karin magana, ba kusan kowace kabila ta duniya tana karin magana, daga Turawa har bakajen fata har mutanen Asiya, kowa na yin karin magana. Abin da yasa ake yin karin magana saboda ita ce falsafa ta mutane. A inda babu wani rubutaccen tarihin jama'a, to karin magana su shine tarihin su, shine yake nuna rayuwar su, yake nuna yadda suke tafiyar da rayuwar su. Misali Girkawa ai suna da rubutaccen tarihin rayuwar su, kuma suna da falsafa rubutacciya yadda muka gada kaka da kakanni. To kaga aka sani wannan su basu dogara akan karin magana saboda a fitar da wani abu na rayuwar su. Amma inda babu rubutu ko kuma inda babu wani agananan rubutu game da wata al'umma, karin magana ita ce hanyar da aka fi sani na wajen tabbatar da isar da sako a wannan al'umma, da kuma yadda falsafa wato tsarin rayuwa da tarihi da addini da fahimta na yau da kullum na wa'annan mutanen yake. Cikin karin magana su duk yake wato abin da za a kirawo philosophy din su.
To yace ina ta samu asali ko ina ya samu asali?
Ba wanda zai ce da kai ga inda karin magana ya samu asali, kowa ya gaya maka haka ƙarya yake. Saboda ai ba za ka iya cewa ga lokacin da mutane suka fara magana ba. Abin da kawai za ka iya cewa shi ne mutane a hankali suna kallon abubuwa na rayuwa na yau da kullum. To wannan abubuwan su ne suke da sarrafa su zama musu karin maganarsu. Misali kamar ka ce komai tsawon dare gari zai waye, ko ai komai tsawon dare ko kuma komai nisan dare gari zai waye. To abu ne wanda yake ana yin amfani da irin wannan karin magana saboda a kwantar da hankalin mutum akan wayansu abubuwa da suke damunsa. Saboda haka ba wani da ce da kai ai rana kaza aka fara karin magana, ko kuma ga shekarar da aka fara karin magana. Kowane dan adam yana fito da karin magana bisa daidai da lokacin da ya samu kanshi da kuma irin abubuwan da ya fuskanta a wannan lokacin. Shi ne sai a fitar da wannan karin magana wato gajerar jumla wacce za ta nuna halin da aka shiga, ko kuma ta adana halin da ake a da, ko kuma ta nuna wani basira na fahimta na mutane. Wanda yake idan da jama'a za su zauna su yi amfani da karin maganan nan, to za a yi amfani da su wurare da yawa wajen misali koyawa yara. Kamar mu lokacin da muke koyar da kimiyya, muna amfani da karin magana wajen nuna wa yara yadda Bahaushe ya fahimci kimiyya.
Yawa.
Kake komai tsawon nisan jifa kanka zai dawo.
Yawa Professor. Kake
komai na'am.
Ko da yake ka ansa yana cewa shin Bahaushe ne kawai ke yi?
Na sauran kabilu ma na duniya da suna yi, har Turawa ma da suna yi.
Sannan ya ce me yasa yake yinta ko ake yinta?
Kamar da na gaya maka ana yinta ne saboda a nuna wani falsafa na rayuwa, ko kuma a kwantarwa da mutum hankalinsa game da wasu abubuwa da suka faruwa. Wani lokaci ma kawai ana yi ne ma dai dan nishadantarwa ko ban dariya haka, kamar a ce af amma fa da wahala gurguwa da auren nesa. To irin wannan ana zamanin wato mace ne ce ba ta da kafa ba za ta iya dogon aure ba saboda tana nisa ba saboda tana son ta dawo gida. To amma kuma yanzu irin wannan karin maganar ma ya tashi daga aiki saboda ai ga mota da ne ga babu mota a kasa ake tafiya.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Ajibu Hammani na Jami'ar Yamai Jamhuriyar Nijar da Professor Abdullah Uba Adamu na Jami'ar Ado Bayero ta Kano, waɗanda suka ba mu ansoshin, da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Caleb da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To ma da lama sauraro ga takardun labaran duniya.
Mutumin da yake kan gaba jerin masu takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya soke bayyana a gaban wani babban taron wata kungiyar masu ra'ayin mazan jiya da ake kusa da nan birnin Washington yau Asabar. Hukumomin Turkiyya a Istanbul sun kai sumame kan ofishin wata babbar jaridar kasar a wani matakin da ake gani na rufe bakin yan jarida waɗanda suke goyon bayan yan hamayya.
To a gaida sahabu masu sauraro da takardun labaran nan muka zo ga ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai can da ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya za ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen. Kafin ana iya ci gaba da sauraron mu kai tsaye a dandalin voa.com ko kuma babban shafinmu na voahausa.com. Kafin mu yi bankwana, muna so mu mika gaisuwar taziya zuwa ga wakilin Musa ne Shu'aibu Malumfashi saboda rasuwar kaninsa Ismaila wanda Allah ya wacikawa a jiya, kuma aka yi jana'izar sa yau da safiyar nan. Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama, mu kuma Allah ya kyautata namu ƙarshen. Allah ya bada haƙuri na jure wannan rashin. yanzu a madadin shi Sahabu Imam Ali wanda muka gabatar da wannan shiri tare da Caleb Geta Chi wanda ya kula da ɗakin watsa shirye-shirye Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewar mu huta lafiya.